Sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Masu sauraro, assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin Najeriya a yau. A ƙasa da kwanaki 50, mutane aƙalla 35 ne aka ba da rahoton sun rasa rayukansu, da dama kuma sun jikkata sakamakon gobara a faɗin Najeriya. Binciken da muka gudanar dai ya nuna cewa an samu aukuwar gobara aƙalla sau 10 daga farkon watan Satumba zuwa yanzu. Kusan a duk lokaci irin wannan na kaka dai ana samun yawaitar tashin gobara a wurare da dama. Wannan ne batun da zamu mai da hankali a kan shi a shirin namu na yau. To wai ma me ke kawo yawaitar tashin gobara? Abokiyar aiki na Bilkisu Ahmed ta tattauna da wani jami'in hukumar kashe gobara ta Najeriya.
Sunana Idris Jibril, ni Assistant Superintendent Federal Fire Service Headquarter da ke Abuja.
To me ke kawo yawan tashin gobara?
To ita gobara tashi wanta yana ya danganta da yanayin al'umma, misali a ce mutanen da suke ƙauye abin da ke jawo musu gobaran su daban yake da 'yan birni. A birni aƙalla kashi 70 na gobara da suke tashi a birni yana faruwa ne akan kuskure wajen wutan lantarki. Ko ana samun current kaɗan wuce, misali shi ke jawo gobara mafi yawan gobara da ake samu a birni. Daga cikin ababen da suke jawo gobara a birni shine rashin kulawa wajen amfani da kayan rasho ɗin da kuma gas da suke cikin ɗakunan mu. Ba ma kulawa da su wani sa'i ko ganganci ko mantuwa, hakan nan sai a bar su a kunne. Shi yake jawo gobara a birni. A ƙauyuka kuma abubuwan da suke jawo gobara a ƙauye shine musamman a ce wajen gonakinsu, idan aka tashi kona gona. Musamman wannan lokacin da aka shiga ɗin nan ana cikin rani, manoma sun ɗan tara su ƙara da makamancinsu, sai a ce a ɗan kona su. Idan aka zo konawa ba a kulawa da su, sai gobaran ta tashi ta bi ciyayi har ta zo ta shiga cikin gidajen mutane, ta shiga cikin ƙauyuka, ta kona ƙauyen gaba ɗaya.
To me ya kamata a yi domin gujewa faruwar gobara?
To ga 'yan birni da mafi yawan gobaransu lantarki ne, wutan lantarki yake jawowa. Idan aka samu matsalan wuta, a nemo masanin aikin wuta su zo su yi musu connection wanda ya dace da gidansu. Ba kowa zai dinga shigin transformer yana aiki ba. Ba kowa zai zo gidanka ya zo ya jawo ma wuta ba. Mafi yawan lokaci idan aka samu kuskure wajen jawo wutan nan, yake jawo sa gobara ya zo ya ci gida. Kuma mafi yawan lokaci yana faruwa cikin dare ne, wanda al'umma suna cikin bacci. Sai ka ji kawai gobara ta tashi, ana guje-guje kafin ka sani an rasa dukiya. Mafi yawan lokaci kuma ko kuwa waɗansu lokuta sai ki ga an rasa rayuka. A nemo duk fahimta, a nemo masanan aikin wutan lantarki su zo su duba su ga asalin wayan da ya kamata a sama wuta. Don ita waya da muka gani da ake connecting wuta da shi, akwai certification, akwai asali wanda ya kamata a sama generator, akwai wanda ya kamata a sama AC, akwai wanda ya kamata a sama wuta ordinary lighting point. Idan aka yi kuskure, aka jawo aka yi algustin wannan lamarin, shi yake jawowa gobara ta tayi shi a gida. To a tabbata cewa an bi ka'idan jan wuta zuwa cikin gida. Idan wuta ta samu matsala, a nemo masana wanda suka kware cikin aikinsu su zo su gyara wutan nan. A tabbata an samu gyara mai kyau. Kuma mafi yawan lokaci tunda dai nefa ɗinmu wutan mu ba mu samun ingantaccen current, a samu ko stabilizer da zai dinga ɗan idan wutan tana da ƙarfi sosai da
makana. Wato mai ƙara wuta kuma ko kuma wanda zai daidaita dai wutar, ko shi wannan na'ura? Wanda zai
daidaita wuta. A nemo na'ura mai daidaita wuta. Su kuma 'yan ƙauyuka. Idan aka tara ƙara hakan nan, a tabbata ana ɗan kulawa da shi. Idan aka tara aka kone, a ɗan kula da shi. A tabbata cewa sai wayan da aka tara na konewa ɗin nan babu ciyayi da suka jawo daga wajen zuwa cikin ƙauyuka ko zuwa cikin gidajen mutane ko gonakin mutane.
Idris Jibril kenan, mataimakin superintendent a headquarter hukumar kashe gobara ta Najeriya dake Abuja. To me ya kamata a yi wa wanda gobara ta kona a matsayin taimakon farko? Muna tafi da wata tattaunawa da muka yi da wani mai horas da masu ba da agajin gaugawa na kungiyar Red Cross a Najeriya, amma sai bayan mun karbi wannan sako.
Al'ummar Najeriya albishirinku, gafa dama ta samu sashin yada labarai ta internet na Daily Trust ya kirkiro muku da shirin daga Laraba domin sanar da ku al'amuran da suka shafi rayuwarku da ta 'ya'yanku baki daya. Ku kasance da shirin daga Laraba wanda zai rika zakulo muku waɗannan al'amuran da suka shafi rayuwarku kai tsaye domin tattauna su da masana da masu sharhi da kuma masu ruwa da tsaki a fannoni daban-daban na rayuwa. Za ku rika sauraron wannan shirin ne a kowace Laraba ta internet a shafinmu na aminiya.dailytrust.com da kuma kafofinmu na sada zumunta na muhawara a facebook.com/aminiya_trust da twitter.com/aminiya_trust da mata hanyoyin zamani na yada shirye-shiryen podcast irin su Spotify da Google Podcast da Apple Podcast da kuma TuneIn Radio. Shirin daga Laraba, madubin al'umma.
To madalla, shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta internet na Daily Trust. Kuna iya jin shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafinmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiya_trust. Haka kuma kuna iya neman shirin Najeriya a yau a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Sannan kuma kuna iya sauraron shirin Najeriya a yau ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, Jihar Adamawa. Idan mai sauraro bai manta ba, shirin namu na yau ya mayar da hankali ne akan yawaitar aukuwar gobara a Najeriya. Kafin tafiyar mu hutun rabin lokaci kuma mun tattauna da wani jami'in hukumar kashe gobara ta Najeriya akan me ke jawo yawaitar gobara da hanyoyin guje mata. Yanzu lokaci ne da za ku gyara zama domin jin yadda ake ba da agajin gaugawa ga wanda iftila'in gobara ya fadawa. Ga tattaunawarmu da Nuruddin Hussein Magaji, wani ƙwararren mai horar da masu ba da agajin gaugawa a ƙungiyar Red Cross ta Najeriya.
To, a tsari na ba da agaji na taimakon gaggawa, shi ƙuna muna kasa shi kashi-kashi. Akwai ƙuna na wuta, akwai ƙuna na ruwan zafi, akwai na mai soyayye mai zafi, akwai ruwan zafi, akwai ma abin da ake cewa da Turanci radiation da sauransu. To, duka waɗannan suna iya su ƙona jikin mutum. Kuma haye kai da ya samu ciwo kuma kunnan nan kashi-kashi ce, yana iya zamana cewa kunan ya taba farkon fata ne na jikin mutum ko kuma ya shiga ya taba fata ya taba nama ko kuma ya taba fata ya taba nama ya taba kashi, wanda yake wannan shine kaman wutar lantarki high tension da ake cewa idan karfin wutan yayi yawa sosai duk yana iya jawo wannan. Ba da taimakon gaggawan abin jini mai sauki kamar yadda mace idan tana dafa abinci ta kone da ruwan zafi ko talge sai ta sauri ta sa hannunta a cikin ruwa ko a cikin bakinta domin wannan danshin ruwan zai rage radadin kunar, sannan kuma zai hana kunar daga fata ta shiga can ciki ta ci gaba da shiga cikin nama da fashi. So taimakon gaggawan da ake bayarwa ga wanda ya samu kuna shine a samu ruwa cikin sauri a zuba a wurin na misalin daga minti 10-20. Za a yi ta zubawa ana farawa ne, idan da akwai famfo a buɗe famfo, in babu a ebo a kofi a riƙa zuba a wurin, wato yana fifita wurin kenan, yana rage radadin wutan shiga da za ta yi ta ci gaba da kone jikin mutum, sannan yana rage zafi da mutum yake ji kamar yadda mace in tana kici tana dafa abinci a ɗakin girki tana konewa da ruwan zafi sai ta sa dan yatsarta a cikin baki domin yawun ya rage radadin, to haka ake da ruwa. Zaka ji wasu suna bayanin suna amfani da wani kwai, su manja ne, su zuma ne, su akamu, su kwatama da sauransu. Duk waɗannan abubuwa ne da zasu iya sa cuta a wurin ba wai su ba da lafiya ba. Ruwa wanda bai da haɗin komai shi ake kwarawa a wurin hannun kimanin minti 10-20.
Koda jikin mutum ɗin ya kwaile za a ci gaba da zuba mishi shi?
kwarai da gaske, kwarai da gaske. Domin ka ce akwai le, in ya riga ya akwai le kaga ba zai dawo ba kenan. In kuma baka zuba mai ba, ai kunan za ta ci gaba da dafa wurin tana shiga ciki kenan. Kuma kwarawan ba wai ana kwara da karfi ne yanda idan ya riga ya bude ta shiga zai kara budewa ba ai. Hadisa ne zaka ke shi ne aka ce ka kunna famfo a sa hannun ko kuma wajen da ciwon yayi. Ko kuma a ebo a kofi a rika zubawa ba direct akan wajen da ya kunan ba, daga saman kunan ake sawa sai ya rika sauka yana kaman wanke wurin kenan, yana shiga yana rage radadin wajen ciwon wuta kunan kenan da ya faru. To wannan shine abin da ake wanda kuna ta same shi.
To ina kuma ga wanda misali hayaki ya turnike a wuri,
yauwa,
sai aka samu aka fito da shi
hayaki. Idan ya turnike wuri a yayin da aka samu wuta a wuri ko gobara, to na farko dai mutumin da zai je shiga nan ya kamata a ce sai an bashi cikakkiyar koyarwa ne yanda zai shiga wurin. Hayaki yawanci shine yake kashe mutane in an yi gobara, ba ma wutar kanta ba, tun kan wutar ta kona mutum. To sai an gaza akwai daman a shiga a ciro mutum cikin sauki, sai mutum ya yi wani abu da turanci muke cewa deep breath, ya dauki numfashi mai zurfi, sannan ya irga iya sakwannin da zai iya shiga ya ma zai jawo mutum ya fito ba wai ya zauna ba. In ba a samu daman wannan ba, to ba ma ba da shawara mutum ya shiga har sai an kashe inda wannan hayakin yake zuwa. Domin hayakin in ka shiga ba za ka iya controlling kanka ba, shine yafi saurin kashe mutum fiye da wutan ma kafin wuta ta zo ta kama mutum.
To wanda shi kuma hayakin ya riga illata fa?
Yawa, hayakin ya riga ya illata shine muke cewa yayi suffocating asphyxiation kenan da turanci. Ya riga ya kama hanyoyin shakan iskan ya rufe. In muka ciro shi zamu duba mu ga akwai abin da muke cewa unconscious breathing or unconscious not breathing. Mutumin da bai san abin da yake ba yana numfashi ko baya numfashi. Idan yana numfashi ne amma bai san a inda yake ba, akwai kwata kwanciyar hutu a bari guda na dama ko na hagu, sai mu sa shi mu kwantar da shi mu kuma bude hanyoyin iska wanda ake ce da su airways domin ya sami yayin numfashi ya shaki iska. Idan kuma baya numfashi kuma bai san abin da ake ba, to sai mu yi kokari mu fara danna kirjin shi. Za a danna kirjin shi ne a haɗa hannu biyu dama da hagu a sa a tsakiyar kirji, sannan a rika dannawa kimanin sau 30 ana dannawa har sai an ga ya fara numfashi.
Na'am.
Wannan shine za a yi wannan.
Ka ce airwaves, amma misali idan ga wani nan hayaki ya turnike shi yana bai numfashi ko yana numfashin sama-sama. Ya ake a bude hanyoyin iskan?
Yauwa, ana ɗaukan ƴan yatsu ne. ƴan yatsu sai a sa su a ƙarƙashin bakin shi wannan mara lafiyan, ɗaya hannun kuma sai a sa shi a can a tallafi goshin shi, sai a bude wato hanyoyin kofan. Kaman a ce mutumin da yanzu kai da ba ka samu wannan rashin lafiyan ba, in an ce ka daga kai ai za ka daga shi sama, sai ka ga hanyoyin iskan ka sun bude, sai ka yi numfashi za ka ji ka yi shi cikin sauki. Amma aka ce ka dankwafar da kanka ƙasa ka yi numfashi kuma ka ji za ka ji kai ma kanka hanyoyin iskan ba a bude suke ba. To ana daga kan mutum ne kaman yadda mutum an ce daga kanka zai daga shi can sama hanyoyin iska za su bude, sai kuma a bude bakin shi. Wannan shine ba ma kuna ba, duk wanda ya hatsari ko wani abu haka ake so ka yi kokari ka bude su hanyoyin iska airways, domin rashin sun shine yawanci yake sa mutum ya mutu cikin gaggawa domin numfashi baya shiga.
Nuruddin Hussein magaji kenan, wani ƙwararren mai horar da masu ba da agajin gaggawa a ƙungiyar Red Cross ta Najeriya. Masu sauraro, duka-duka abin da ya sawaka kenan a shirin Najeriya a yau na wannan lokaci, da fatan an amfana. Sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, ni Muhammad Awal Suleiman ke sallama da ku huta lafiya.